Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Yayin da Maria Yovanovich take bada shaida a gaban kwamitin majalisa mai binciken shugaban kasa a jiya Juma'a, shi ko shugaban na Amurka Donald Trump yayi amfani da shafinsa na Twitter ne ya cancanci jakadiyar Amurka a kasar Ukraine wadda aka kore ta daga bakin aiki. Duk inda Maria Yovanovich ta je sai kuma ya lalace wuri, inji Trump a sakonsa na Twitter. Ta fara ne daga kasar Somalia, kuma me ya faru a wurin, Trump yana tambaya a cikin wannan sakon Twitter. Ta ce Trump ya mata ƙarya a baya yayin hira ta waya ta biyu da tai da shi, cewa shugaban Ukraine Zelensky ya yi masa kalamai marasa daɗi game da ita. Shugaban kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai Adam Schiff ya yi Allah wadai da Twitter da tsoratar da masu bada shaida da shugaban Amurka ke yi. Kana ya ce wannan shi ne tofin alatsi ne na baya-bayan nan wanda Trump ke yi wa masu bada shaida da mai kwalmato da kuma 'yan Democrat da suke gudanar da bincike. Sai dai Trump ya yi watsi da batun zarginsa da tsoratar da masu bada shaidan. Kana ya zargi 'yan Democrat da rashin adalci. Kungiyar Taliban ta Afghanistan tana dora laifi akan Amurka akan gaza cika shirudan musayar fursunoni a wannan mako tsakanin bangarorin biyu. Tana mai cewa bangaren Amurka bai bayyana inda suka dace a cikin Afghanistan ba. Babban mai magana da yawun kungiyar Zabihullah Mujahid ya fada wa muryar Amurka a jiya Juma'a cewa yanzu dai an riga an dakatar da wannan yarjejeniyar. Ya ce dole ne jama'an Amurka su yi bayanin dalilan da yasa suka saba alƙawari. Musayan fursunonin da ya ka iya kubutar da wasu mutane biyu daga ƙasashen macin duniya da ake garkuwa da su, waɗanda suka haɗa da Kevin Keane ba Amurka da kuma Timothy John Wicks ɗan ƙasar Australia, wanda suke hannun Taliban tun cikin shekarun 2016. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben kasar Somalia ta NIEC ta sanar da aniyarta ta aikin rubuta sunayen miliyoyin 'yan Somalia da za su kada ƙuri'a a babban zaben kasar da ake masa kallo na farko daga da kasar za ta yi tun cikin sama da shekaru 50 da suka gabata. Shugaban hukumar zabe ta NIEC Halima Ibrahim ta faɗa wa muryar Amurka cewa hukumarta za ta rubuta sunayen masu zaɓe a cikin watan Yuni, yayin wani gangamin wata guda domin isar da sako ga masu kada ƙuri'an a Mogadishu da sauran yankunan ƙasar. Ta ce za a buɗe ɗaruruwan cibiyoyin rubuta sunaye wanda za a yi rajistan mutane ta hanyar zamani. Ta ce akalla suna so su yi rajistan 'yan Somalia miliyan 2-3, inji Ibrahim a wata hira da ta yi da muryar Amurka a cikin wannan makon. Jalal matashi ne mai shekaru 21 wanda ya bayyana irin hali da 'yan matasa na kasar Lebanon suka fada a ciki. Ya ce babu kuɗi a aljihunsu sai dai wayan salula da wutar kunna tabar sigari. Ya ce wannan shi ne hali da matasan Lebanon suka fada a ciki. Mutanen kasar da sun yi zanga-zanga ne a kusa da wani wuri a cikin hanyoyi da suka datse yayin borin da 'yan kasar suka fara kusan wata guda a ko'ina a cikin kasar Lebanon. Zanga-zangan ta sake kunnuwa ne a cikin wannan mako yayin da gwamnatin kasar take kokarin shawo kan damuwar al'umma. datse hanyoyin da ta hana zirga-zirga akan hanyar Tripoli babban birnin Lebanon na biyu inda ake ganin mazauna birnin ne suka yi ruwa da tsaki wurin tayar da kayar baya hayaki ya turnike sama a cikin dare yayin da masu zanga-zangan suka kunna tayoyi suka kuma lalata manyan bututun ruwa masu zanga-zanga dai suna ba masu babura da kuma sojoji daman shigewa amma motoci suka sake hanya ne idan sun tunkaro su masu borin dai sun ce cin hanci da rashawa shine ke haifar da kalubaloli da kasar Lebanon ke fuskanta lamarin da suka ce ya kamata a kula a magance cikin gaggawa mutane birnin Venice sun tashi cikin wato da safiyar jiya Juma'a a cikin ambaliya
Labaran duniyan kenan kuka saurara Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata buzuwa mai kada jita da kuma yin waka mai suna Fatu Saidi Gali daga Jamhuriyar Niger. Sunan kungiyar mawakan su Lefidu Ilegadad. A hirar da nayi da ita, matashiyar ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta kamar haka.
Ni dai ga Fatu sunana Fatu Saidi Gali Nasir. Daga Niger sunan garin mu Al-Ghadad.
To.
Al-Ghadad a Balakh Tawa.
A Tawa kuke?
Eh, Tawa ita Al-Ghadad ita a Balakh.
To Fatu na samu labarin cewa ke mawaƙiya ce.
Eh, ni mai gitar ce.
Sana'ar da kike yi kenan ku bayan waka kina yin wasu abubuwa?
A bani komi sai da wannan gitar. Banda wata sana'a sai da gitar ke.
To kina da shekara nawa kika fara kada jita?
Shekara ta ce ai ba shekara goma na fara ba.
Bayan kada jitar kina yin waka ko kada jitar kawai kuke yi?
Ana yin gitar ana yin waka. Daga wajen mu nan ga garin mu Al-Ghadad babu wata wanda ke gitar sai da ni amma akwai wata yanzu ma tare da ita nake balagaro da ana gadin su yanzu.
To yanzu kina da abokan da kuke yin waka tare kuna kada jita tare?
Sai da ita re ko akwai wata wanda ina gitar tana zamne waje na tana kama ni. Na yi waka kama tana kama wa. To akwai ta sunanta Alamnu Akaruni cuisine kina ce.
To sunanta Alamnu Akaruni yar uwarki ce. Allah sarki so ku mata ku biyu kuke kada jita ko kuma in ce daya ta ne miki amshi to shi ma Abdullahi yana cikin kungiyar ku kwanaki ya kawo mana ziyara nan wuraren
shi aikin shi a companion amma ya yi aiki tar
wato mai kidan taushi kenan
ne a companion ne yake
mu shi yana yin waka shi ko baya yin waka
so yana kama muna shi ma
To yanzu wa yanzu akwai
gitar da biyu ne ake bugawa. Ni ina da gitar solo, shi yana da gitar accompaniment.
To gitar kala biyu kenan.
Ka san akwai bateri?
Yanzu da kike gaya ma. Ban san su ba.
Akwai rish, akwai gitar solo ma.
To
ni gitar solo ne ake.
To me ya ja ra'ayinki har kika fara kada jita? Ina kika ma koyi kada jita?
Wani abokin kanena ne shi ne ya zo da gitar ranga.
Abokin kanenki ne ya zo da gitar?
Abokin kanen, dama kanena ne yana buga wanga. Ba kane ba.
Wanki?
Da fari yana buga takamba. Ka san takamba?
Ban san takamba.
tahar dance, Baksan tahar dance ma.
Ai ba abin da na sani ta fannin jita ni dai ina ganin su dai ana kadawa amma ban san bambancin su ba.
Abin nan mai ice da fatan nan na
shi. Oh garaya kenan.
Eh mai kwar dukkun nan. Shi ne dama yana buga shishi yana buga wanga takan ba amma ya aje ni ina doka. Kamar dama da yana da wani kakkanto son kidi ko so wani.
Eh yana son kidi kenan.
Amma har wani abokin shi ya fito daga Libya ya zo wajen shi yana da gitar ya kawo gitar suna buga ishi da wana ne shina buga. Unsa aje wannan gitar ni kama zanyi in gani in diba ha Allah ya sa in koyi wani abu cikin shi na iya regular na iya komi cikin shi. Ba fara wa wanda na yi gitar na fara da wani ina wani tunani zan tahi nan ko zan tahi a'a. Sai dai kama akwai wani festival ne. Akwai wani festival ne ake yi cikin garinmu Lagarin.
Wato wani biki aka yi a garinku kenan.
Eh wani festival ne ake yi shi amma sun same ni sun ce zan buga cikin festival. Ni na shiga festival na yi kidi cikin shi.
Sai aka gayyace ki kije ki kada jita.
Eh mai telefon kinan mai kamera nan duka sun doka video kinan.
Wato sai masu wayar hannu suka dinga daukar hoton bidiyon ki kin burge kenan.
Eh shi kaman wani ya tura wani ya tura wani har duniya duka ta gani wannan video.
To masu sauraro kun dai ji yadda Fatu ta fara wannan sana'ar kuma anan zamu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Fatu Saidi Gali da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Babban matsalar da muke fuskanta dukkan mu nan ba ma sa kasa. Wasu jami'an tsaron ma da aka dauke su aka sa su a cikin aikin su sai sun anje an kashe su haƙƙin su da kudaden su kafin ya fita ma matsala ne.
Ba ranan da zamu taba daukan makamai mu ce zamu kashe wani mutum. Akai in yi musabbabi a matsayina na dan Shi'a ya rasa farcin sa gara na rasa hannuna.
Abin da ya faru a Borno shine har yanzu ana so a rasa wani abin da zai haifa fiye da abin da ya faru.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sabon domin da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Sai da kuka yi da halin nan sai an karfi ko da ba kudin so ba ne. Amma in wannan tijaniya suna yi ko da suna yi ba har ba.
Su Saudiya bata ci a kashe su bane shi yasa.
Ko bayan wannan me yasa har yanzu a Najeriya babu hukumar addini da za ta hada hancin dukkan kungiyoyin addini a cikin zaure ɗaya ne domin tattauna matsalolin da suka shafi addinai din? Duk wannan suna cikin batutuwan da muke son mu kawo muku a yau a ci gaba da kawo muku zazzafar muhawarar nan da muka shirya a tsakanin wakilan kungiyoyin addini daban-daban da hukumomin tsaro da wakilan mata da masana harkokin siyasa da kuma yan jarida wanda muka tara su a cibiyar murya Amurka da ke Abuja kwanakin baya domin su duba dalilan da ke yawan janyo cece-kuce wani lokaci ma har da tashin hankali a tsakanin magoya bayan yan Shi'a da hukumomin Najeriya. Mutane dai kamar goma ne muka gayyato domin su wakilci bangarorin nasu a wannan zaman kuma su hada da Muhammad Ibrahim Gamawa na kungiyar Shi'a musamman bangaren IMM da Dr. Hafiz Sa'id na cibiyar Haidar Shi'a Center da ke Kano da Professor Umar Labdo na kungiyar Izalam da Yahya Al-Kasim na Tijaniya da Pastor Aminci Abu na Kristoci akwai kuma Rahama Abdulmajid mai wakiltar mata da su Ja'far Ja'far na jaridu ko kuma kungiyoyin 'yan jaridu da Dr. Abubakar Umar Kyari mai fashin bakin harkokin siyasa daga Jami'ar Abuja da kuma Lad Aliyu Waziri masani kan harkokin tsaro da kuma wani jami'in 'yan sanda wato SP Sani Baban Inna. To masu magana a yau dai sun hada da su masana harkokin tsaron da siyasa da kuma wakilan kiristoci hade da Asia din, wanda na wannan bangare ya bada dalilan da yasa ba a cika yawan gwauzawa tsakanin ma'aikatan tsaro da yan izala ko dariƙa ba, sai dai yan su Asia ne suke taro. To amma bari mu share fage da ra'ayin sanannen dan jaridar nan na jaridar Daily Nigerian, wato Jafar Jafar, wanda muka ce ya gaya mana yadda su kafofin watsa labarai da suke kallon wannan rikicin na ƙungiyoyin addini da kuma hukuma da ke yawan barkewa a can Najeriya.
To assalamu alaikum. Ni dai ina ganin wato hukuma duk abin da ta ga zai iya janyo tashin hankali, hukuma tana da damar da za ta ce kada a yi shi. Mun tana lokacin da gwamnatin ƙasar nan ta haramta ƙungiyar su Nnamdi Kanu wadda suke rajin dawo da ƙasar Biafra a ƙasar nan. Me ya saka aka hana su wannan abu da suke yi? Wataƙila saboda suna yin wasu halayya ko kuma suna yin wasu ayyuka da suke kawo barazana ga tsaron ƙasa. Duk ran da mutum gwamnati ta ce kada ka yi, in ka ce sai ka yi, to kaga ai akwai ƙin bin doka. Wannan dalilin ni ina gwamnati ta yi daidai da ta wato da soke kungiyar IMN ta ce suna yin abubuwan su ba daidai ba. Duk abin da zai kawo tashin hankali a ƙasar nan, ni ina gwamnati tana da damar da za ta fito ta ce wannan abu bai dace ba ko kada a yi shi. Batun rago kungiyoyi ko kuma ka ce abin nan izala su ma suna yin nasu tabbas kan wa'azin ƙasa ana yi, ana kuma tare hanya. Su ma na 'yan shiya suna su muzahara da suke, sannan intijaniya su ma suna yin nasu maulidi duk shekara suna yi. Amma cikinsu ni tambayar da nake so in ji cikinsu, akwai waɗanda in suka nemi izinin gwamnati, gwamnati ta ce kada a yi, suna ƙin yi?
Ba zan dawo kanku bari in samu da musu. Kwamra Ali Waziri, daman dai kun saba gwabza da Ibrahim Gama a rediyo a saka mai wuya. Yau kuma Allah ya saga ku wuri ɗaya. Ka ji bayanan da muka yi, ko da yake duk bayanan da muka fara da su da gangan na so a fara da waɗanda suka shafi sha'anin addini. Amma yanzu mun shigo cikin fannin siyasa. A saka mai wanda kuka yi, ka zarge su da cewa babban laifinsu shi ne suna tare hanyoyi, suna takura ƴancin jama'a. Haka yi amfani da Sheikh Ɗahir Bauchi ka ce bai taɓa cewa a zo a kada a yarda da gwamnati ba. Daga cikin abubuwan da ka ji yanzu me kake so ka bai da martani akan shi tunda kana nan?
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Kwamar Ali Waziri. Sun mai da martani akan abubuwa guda biyu, amma babban matsalar da muke fuskanta dukkanmu nan ba mu san kasar. Ba mu san kasar. Domin kasar ita ce za mu kalla. Ko musulmi kake, ko kristan kake, ka kalli kasar ka. Duk abin da ka jawo yanzu, abin da yake faruwa a North East, irin wannan gwagwarmaya aka dinga yi, gwamnati ba ta dauki mataki akan gwagwarmaya da wuri ba. Yau ya haifar dubban mutane suka rasa rayukansu, kuma har yanzu muna cikin wannan kalubalen. An rasa rai, an rasa dukiya, an rasa jami'an tsaro, kuma jami'an tsaron nan daga cikinmu suke aka dauke su aiki. Ba wanda zai so ɗansa da ya dauka ya kai shi soja ko police ko DSS ya ce an kashe shi an gawo mai idan an dawo mai da gawarsa. Wasu jami'an tsaron ma da aka dauke su aka sa su a cikin aikin su, sai sun an je an kashe su haƙƙinsu da kuɗaɗensu kafin ya fita ma matsala ne. To misa Najeriya a gabanmu mu kalli ƙasar kafin ma duk wani abu ya zo da yake nan. Sannan na biyu kuma shi malam ya yi magana, ita wannan ƙungiya manufofinta in ka bi tarihinta da sassalarta, wannan zanga-zanga da mazahara da suke fitowa da ƙananan yara da mata sukan saka su a gaba ne saboda manufofin wanda suka yunkuro za su iya hambarar da gwamnati. Ni nakan faɗi wannan maganar saboda ina jin na kasance a cikin wasu abubuwa da dama wanda ina sanin wa'innan movement ɗin nasu. So ina haifar da tannaki ga ita ci gabar ƙasar, ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar, ga generation ɗin da za su taso.
Ina zuwa. Bari mu kun samu lokaci, bari su samu lokaci. Ka sake gaba, me ye sunanka Pastor Simon ko? Ok, to kai kadai ne shugaban kungiyar kiristoci a nan? Fasa aminci ka mun dade muna jiran ka taso. Daga cikin abubuwan da ka ji, musamman kai kana alaka da kungiyoyin nan na musulunci, kuma an ce musamman ma ku abokan su Malam Ibrahim ne sosai.
A cikin sunan Yesu. Dukkan abubuwan da ake fada a nan, na farko abu guda uku ne kawai. Na ɗaya, kasan ne gaba ɗaya dukkan mu son zuciyan kanmu ne kawai ya dauke mu, ba maganan addinin ba ne. domin addini tsakaninka da Allah, addini kuma ka rike ra'ayinka yadda take. Na biyu, yadda aka dauka aka tsaye da yan kungiyan brothers cewa kada su yi kaza, kada su yi kaza, akwai bambanci tsakanin su da inyamurai na wancan nan nasu akida ne na ruhaniya na Allah, tsakanin su da Allah. Abin da ya faru a Borno shine har yanzu ana so a isa wani abin da zai haifa fiye da abin da ya faru. Na uku, mu da muke addini, gwamnati karan kanta har yanzu ba ta da tsarin da za ta iya ta ja malaman addini, ta ja malaman addini na musulunci da na krista a zo wuri daya a duba kasan nan, a duba yaya, ina muke, ina za mu. To gwamnati ba ta da wannan. Babban abin da ya rage mana shine idan ran da gwamnati ta yadda.
Na san akwai tsoro da fargaba da aka dade ana bayyana wannan cewa idan ba an shawo kan matsalar shi'a da gwamnati ba za a saki san wata boko haram a ƙasar nan. Kowa yana da wani tsoro ko a faɗa ko ba a faɗa ba. Ku da kuke shugabannin kungiyoyin addini kuna da wannan tsoro, kuma kuna tattauna akan su tsakanin ku.
Alhamdulillah, shi yasa na riga na faɗa. Tsoron nan tana a cikin gwamnati, tana a waje, amma babban abin da zai isa tsoron nan ta mutu shine a ja shugabanin da yau a ce shi mai girma babanmu Sheikh Dayo Bauchi, a ce yan Izala suka zo, yan Muslim Brothers suka zo, a ce manyan pastoci na wajen Krista suka zo, a zauna a duba kasan nan ai a cikin su.
Amma Dayo Bauchi ko gwamnati ta wata
ke? A gwamnati za ta sa a zauna.
Na farko bari in ba comrade amsa, mu dai a wajenmu ran mumin ya fi kaba daraja, ba ranin da za mu taɓa ɗaukan makami mu ce za mu kashe wani mutum. A kai in yi musabbabi a matsayina na ɗan shi'a ya rasa farcinsa, gara na rasa hannuna. Ba mu bukatan gwamnati ta mana wa'azi wai mu zauna lafiya da wani, mu mun san daraja da mutuncin dan adam. Mu ba mu rubuta littafi mu ce aka ce Kirista, aka ce dan shi'a. In ma ka zo ka ce yawa,
me yasa kike kifi da ba aka ba tsaro ne?
Babu, muna kokari, bari zan dawo kan wannan. Zan dawo kan sa, ya ce ana tafiya da yara, ana tafiya yawa.
Kafin ku ce, duk sai da kuke yi da haihuwa nan sai an yi karfi ko da ba kudin tsoho ne. Amma wa'annan tijjaniya suna yi ko idan suna yi ba
harbi harbi. Su Saudiya ba ta ce a kashe su ba ne, shi yasa. Saudiya, sarkin Saudiya ya ce, muna da shaida radio Jamus na sashen Hausa sun faɗi sarkin Saudi Arabia, abin yarima na Saudi Arabia ya ce da hannunsa aka ruguza 'yan shi'an Najeriya kuma har da murya. So abin da muke kokari mu ce shi ne, mu abin da ya sa kuke ganin kaza, mu a wajenmu mun san dokokin Najeriya, ba jahilai muke ba. Ba ka da bukatan ka je wajen ɗan sanda ka ce kana neman izini kai muzahara. Akwai case na General Buhari da 'yan sandan Najeriya, wanda babban lauya da yake kare Malam Zakzaki Fehmi Falana shi ya cigar da kara, kuma aka kada gwamnati. General Buhari ya yi muzahara, an je kotu, an kai shi kara, aka je kuma ya yi winning case. Sannan akwai Dini Malayo shi ma da ya zanga-zanga, aka kama shi, ga kotun ba ta da nisa, ta ce ba a bukatan a sanar da ɗan sanda wajen zanga-zanga. Zan mai da martani wa mutum uku ne fa. Na biyu kuma da yake cewa muna kawo yara, shin hukuncin wanda ya zanga-zanga kisa ne? Ai sun sha kama mu anan su kai mu kotu, mu kafa hujjojin mu kotu ta sake mu. To me yasa ake harbi? Shin ka tambaye masu harbin cewa an ce doka ta yistale muku ne, in mutum ya rike playcard yana yahu sai ne kawai ka daura masa bindiga?
Gaishe ku, amma kuma abin tambayar shi ne, shin akwai alaka tsakanin siyasa da kuma yawan rikicin da ke barkewa tsakanin 'yan shi'a da ita gwamnati? Ko me fassara ma farkon tazomar ita gwamnatin da shi jigo 'yan shi'a din Ibrahim Al-Zarzaki, da kuma ya bambanta tsarin 'yan agaji na Izala da Tijjaniya da su 'yan shi'a din? Yanzu daga cikin batutuwa makon gobe kenan. Muna godewa su wakilan kungiyoyin nan da suka halarci wannan zama, haɗu kuma da ma'aikatanmu na muda Amurka da ke can Abuja, tuma ba Nasiru Adamu zai kaya ban mai gayyata, da kuma Benjamin Gawan da ya ɗauki wannan sautin da kuma hutu na a lokacin zama. A madadin su duka, Ali Mustapha Sakwatu ne a sashen Hausar muda Amurka da ke Washington. Mun barku lafiya.
Dalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu. Amina Buhari a wani ce ke cewa a wani lafiya.
Yeah.